إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا متشاور أن يمشي مع البركة أكون آية وديك سنتين لا سنت شدة وأن سورة سورة السبع أكون أن يمشي ودي زمن تشاور دعورة مدا تجرا دبودي دبي مدار عند أوكو ودي دي دي دعو مشاعيا دعو تنقلو ميلادي أدعو سيد أشرين دبي أكون آية كمان دي كان سنتين شوا dama suratul saba sura ce wanda take kawo surar makka ce saboda haka tana tafiya da kan min wali irin ne da surorin makka suke wato ta kawo abubuwa wanda kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya takaita ya kadaice da su a cikin ayyukan sifofin sa Allah tabaraka wa ta'ala ce kul ka ga mu sallallahu alaihi wasallam raddan li zannihi wato jawrun aini ayi musu raddi akan zaton da suke yi ya labarin yake Allah ya ce inna rabbi kace musu ubangiji na yasudur rizqa shi yake yalwata arziki wato arziki abin da ya shafi huzuzud duniya wato abubuwa na bukatuwa a rayuwar duniya dukkan su akan kira su rizqu wato arziki wannan sai ya zama to shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake yalwata wa mutane arzikin su liman yasha wato da wanda ya so dalika rahmatun Allah hawa ba dan saboda wai a girmama wasu ko saboda tozarta wasu ba a akan yi wannan abu ne a babin wato yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wato a rayuwa wasu kan bibici wasu a cikin wadata wasu su bibici wasu a wurin sarauta wasu su bibici wasu a yayin abin da ya zani bi na ilimi to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sai zama to وفضل بعضكم على بعض في الرزق الله يا فيفيتا وسو سما ده وسو a cikin abun da ya shafi janibina abun hannu wato abun da ya kasance arziki waye kaje kuma yana takaita wa wasu lalikawane ba saboda walakanci ko kuma tozartawa ba a hukunci ne na mashiyar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya haka wato kuma ya zamanto hakan shi ya sa rayuwar take da tsafta rayuwar take da wato ake jin dadi yadda ake rayuwa ne inda a bisa babi ɗaya kowa yana da shi limana kowa ma mai kudi ne kowa ma mai arziki ne sai rayuwar ta zamanto ta wahala ya mata katutu ta yadda wani ba zai iya wani aiki akan ya samu wata manfa'a ba yanzu zaka ga mutum kai kana da kudi kana da bukatun aikin da zai maka shi kuma yana da bukatun kudin da yake hannunka idan sai Allah tabaraka taala ya sanya rayuwar ta tafiya kan wannan tsari shi yasa sai rayuwar ya zamanto yayi dadi imana kowa yana ganin kimar dan uwansa kowa kuma yana da bukatun dan uwansa domin shi dan adam baya iya tsayawa da kansa sai da taimakon dan uwansa to wannan taimakekeniya sai zamanto shi ne yake raya mu'amala din gaba daya sai dai aka ba da sharadi guda biyu wurin taimakekeniya din wato a'udu billahi min shaitanir rajim wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya akan abin da zai jawo koran Allah da abin da zai jawo aiki na nagarta kada ku yi taimakekeniya akan abin da zai zamanto sabon Allah da abin da zai zama toke shari'a ta, to wannan shine ka'ida. Walakin aksarun nasi wato la ya'lamun, Allah tabaraka wataala sai yace mafiya yawancin mutane nan, mutane a nan hukumar kuffar su ne wanda suka yi butulci da waɗanda suka zamanto suka yi kama da su wato a cikin wannan gaba. La ya'lamuna, ba su san haka ba cewa yawan dukiya da yawan ya'ya ba wai shi ne alamar cewa an samu ɗaukaka a wurin Allah tabaraka wataala ba. Ana iya ba mutum ya'ya a ba shi dukiya kuma sai ya zamanto dukansu biyunsu zamanto masa istidraji, zamanto masa jarrabawa a wurin Allah tabaraka wataala. Kamar yadda aka san, ita dukiya ta taru sama da buƙatan mutum, abu ne wanda ake buƙata ƙwarai da wato ake yake da muhimmanci ƙwarai da gaske. Muddin dai wannan dukiyar ta kubuta daga wasu aibobi wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya je tashin kiyama digadigansa ba za su gushe ba sai an tambaye shi abu hudu. Abu hudun nan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an umrihi fi ma afna, rayuwarsa ita ya ta kare, rayuwar da aka baka mai kai da su shi kenan, wannan adadin rayuwar mai kai sai kai bayani. Na biyu wa shababihi fi ma ablaw, kuruciyar ka kuma mai ka aikata da shi har tsufa ya zo ya same ka, biyu kenan. Na uku wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa, dukiyarsa kuma za ta tambaye shi tambaya biyu a kanta, ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Wannan tambayoyi guda hudu haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi a filin tashin kiyama. Idan sai zamanto a ka'ida na addini wato nema yana da tsari, yadda za a kashe din yana da tsari, amma wanda ya yi da addini da neman da kashewan duk babu magana a yi wani abin da ya shafi janibi na shari'a ko kuma wani abin da ya zamanto na umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin duk wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wadata, babu yadda za su kubuta sai an samu ɗaya waɗannan abubuwa guda uku. Na farko dai ya zamanto an ƙawata mutum wannan dukiya, ya zamanto ya yi ƙoro ya riƙe ya ƙi ciyarwa kenan, ɗaya kai kenan, ko kuma ya zamanto ya ciyar ya infaƙi, amma ciyarwar da ya yi ba ya yi ne akan daidai da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala ba, ya yi ne yadda yake so, ko kuma a ce ya ciyar da dukiyar nan kuma a cikin haƙƙi wato bisa abin da ya dace, misali ya yi wa kansa ne ko ya yi wa iyalinsa ko ya yi wa maƙwabtansa ko ya yi wa danginsa, wannan duk akan haƙƙi kenan, babu ba israfi ya yi ba, ba ƙetare iyaka ya yi ba. To akan wannan ya zamanto dukiya in ya zo hannun mutum to ba wai haƙƙinsa ne kadai ke hannunsa ba, da haƙƙinsa ne da haƙƙi na bayin Allah kamar yadda za mu samu ayoyin da za su biyo ba.
Na'am.
إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم دوكيوينكو دا بني كسن سيئائنكو بالتي تقربكم أي هذه الكسلة ودنا الصفة ودوكي أنباني دائتا تقربكم عندنا زلفا أكن سيوا ذاتا كسن تاكو جواك الله تبارك وتعالى. To waɗannan abubuwa ba haka abin yake ba, wato lamarin kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala yana wani waɗannan abubuwa guda biyu ne. don mutun ya fi ka yaya ko ya fi ka wadata ba ana nufi shine abinda ake amfani da shi wurin a gane wanda ya fi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan baiwa ne wani minna ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wasu zaka Allah ya ba su dukiyar mai yawa wasu kuma Allah zai tabbata musu ta wurin janibin yayan ma wasu Allah ya ba su masu yawa kwarai da gaske wasu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata musu wannan rabo ne na Allah tabaraka wa ta'ala ba ana nufin maganar kusanci ne wato a janibi na abin da zai kusanta mutum da Allah tabaraka wa ta'ala ba a cikin annabawa akwai wanda har yanzu nan bai da dadin ina Nabi Isa alaihi salatu wassalam amma ga matsayin sa wurin Allah annabin Allah ne manzon Allah ne ulul azmi na rusuli sannan a wurin wadata yana daga cikin aka ce kusan wanda yake kowa karancin wadata a cikin da'irar sunan annaba da manzanni gaba daya amma bai shafi matsayin sa ba an ce ya sa wata riga jubbatu sawf wannan rigar san da ya sa ta shekara 20 ita kare yake sawa kuma dama su kayan su annaba kayan ba mutuwa yake ba eh domin aka ce dai daga cikin abin da ke kashe sutura akwai ra'ayatul zunubi wato wayarin zunubi da su ba sa zunubin ma gaba daya saboda haka sai zama riga daya ya shekara 20 da ita ba yi da abin da ko dan akwashi wanda za a samar abinci ba in zai sha ruwa ba ya koda kofi wanda za a amfani da shi saboda mu'jizar sa in yi dubiri jiya bai da guban da zai debi ruwa amma ruwa zai taso sama sai debi daidai da zai sha sai sake komawa yayin itace ne in ya zo dukkan su za su zamanto bishiyoyin abin nan yayan itaciyar sai su yi kasa sai debi da zai amfana sai sake koma inda suke amma kaga duk da haka ta wurin abin da ake ga wani abin ne shi ya a wurin sa babu ne kuma wannan sannan wasu kuma gashi nan suna da shi da yawa kamar yadda misalin da kuka ji na Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam baki yayin ya yanka musu dan maraki kaga ai ba guda ne yake da shi ba inda guda ɗaya ne ba za a yanka ba sannan bayan haka akwai annabawan su wadanda suka zamanto kamar Annabi Sulaiman da makamantan su wadanda suke da dukiya mai yawan gaske to wannan dukiya mutum da ya raba mutum da Allah ba shikenan sharadin da yake da raba mutum da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa man amana sai wadannan da suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah wa amila salihan suka yi aiki na nagarta wato aiki wanda ya zamanto akwai umarnin Allah tabaraka wa ta'ala a kansa an yi aikin kuma akan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni akai shi duk aikin da aka yi sai ya samu sharadi guda uku sharadi na farko a yi aikin da kyakkyawan niyya wannan aiki da kyakkyawan niyya shine ya zamanto an yi shi da ikhlasi wa ma umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu ad-din na farko kenan na biyu ya zamanto aikin an yi shi gurgurdan yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce aikata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wato aka samu tamamul mutaba'ati cikakken bi na maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin wannan aiki din sannan kuma aikin ya zamanto an yi shi bi ma'ana ba ziyada ba nuksani ba ƙari ba rage wato yadda ake so saka aka ba da shi to irin wannan idan ya samu aka cika waɗannan sharuɗa sai ya zamanto an samu sakamako a wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai fa ulaika waɗanda suka siffantu da irin wannan sifa wato ga imani ga aiki kyakkyawa aiki na nagarta to shikenan nan kam sai ya zamanto Allah zai ba su jaza'u dhifi wato sakamako abun ruɓanyawa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya daga cikin mafi kankantan abin da Allah zai ba su a kowane abin alkhairi shine a bada ruɗa wato a bada goma manzo abin hasanati falahu ashru amsalika wanda ya bada ɗaya kyakkyawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi goma sannan akan wannan gaba a cikin duk abin da mutum ya kasance daga nan ma aka samu tafawuci wannan shine mafi kankanta a ba mutum goma wani zai aikin sai a bashi lada 700 ba musamman babi na infaki wurin ciyarwa masallin zai yi kuna madar fi sabilillahi kama sai habbatin an bata saba sanabil fi kulli sumulatin ya tabba wallahu bi ma sha Allah wa sunna ali wannan a wurin babin ciyarwa kenan sannan in fa ba a ramadan bane amma in Ramadan ne mutum zai ciyar da abu guda daya Allah ya bashi lada 600,000 saboda girman watan Ramadan. Yasa zaka ga kasashen in kana in ka saba zuwa abin Ramadan sai ka ga yawanci da wani kuna sauka zai zo ya bikin din ku ce da Allah zai dinga zuwa ya dauke ku sha ruwa a wurin sa, wani daga nan haram ya kai ku gidansa, wani ya kawo muku, a wani ma an kun je gidan kuma ya dawo da ku ya dau wani abu ya ba ku. Wato duk wannan wai saboda kokarin su ga an samu alkhairin kaci yadda mai azumi. Sauran kasashen abin da ya shafi jaziratul arab gaba ɗaya suna da wani abin da ake kira ma'idatul rahman. Wannan ma'idatul rahman wato wani gidauniya ne wanda kowa zai shigo ciki, misali 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati, masu sana'o'in hannu, kowa zai ga me yake bayarwa wato a cikin kowane wata ana ajiyewa sai watan ya sai Ramadan ya zo sai a sai kayan abinci mai yawan gaske. In an saya sai a raba biyu, akwai wanda za a dinga dafawa ana zuwa a yi a ce a sahur a ce a kuma lokacin buɗe baki, akwai kuma waɗanda za a ba su su tafi da shi gida su je su dafa. Wasu damuwansu kada a ce Ramadan ya zo abinda za ka ci ya hana ka zama ka yi ibada. Ana so a ɗauke maka wannan dai matsalan kai dai ka ne su kai samu ka karanta Qur'ani kai na filfili kai abubuwa da yawa, kuma za ka ga inda suke yin wannan ma'ida ɗin za ka ga in kamantanci ne aka yi haka za ka samu abinci nau'i daban-daban kamar kala 50 daban-daban, kuma kowanne in za ka ci wato mai fa mai ma'anar abinci ba. Yawwa, ba wai za a haɗa wani tarkace ba ne kawai a zuwa kawo a ce ya abinci sosai mai ma'anar abinci yake kawo. Yawwa, saboda haka a ci gaba da ibada. Ga wasu ƙasashe kamar Europe kuma za ka ga yawanci wani kuma zai sayi meat ticket ɗin ne, zai samu wata restaurant sai a ne ce yana son a ba shi wato kamar abinci na mutum 300 sai ya biya sai ya karbi ticket ɗin. In ya karba digiyar sai ya zo ya rarraba, in ka tashi in a unguwa kake ka je restaurant kaza, in a unguwa kake ka je wuri kaza, da haka so daga sahur da buɗe baki duk baka da matsala a kan haka. To wannan irin ɗabi'u su ake son ya zamanto an tabbaka a cikin watan Ramadan. Shi yasa za ka ga yawan ma tafsirai su ba sa yi da yawa, sai tafsiran ba shi kowa damuwarsa mai zai yi wa mai azumi ye ba yawan suyo yawan tafsiri ba a shi ba shi ne a gabansu ba. Wannan wato ɗabi'a ne mai kyau saboda ita dukiya da ɗada ba almalu walbanu naziyatul hajjin duniya, da dukiya da ɗa ado ne na rayuwar duniya, kuma da su ake samun abubuwa masu yawan gaske na alkhairi. Dukiya in an ba da ita Allah tabaraka wataala sai ya zamanto ya sa ta yi istismari, saboda a addu'o'in mutane na ainihin Allah ya sa albarka, Allah ya kiyaye hau, Allah ya menene, to wannan sai Allah ya kore waɗannan cincinu da aka roƙa a kai. Sannan abu na biyu, haka kuma ɗa ko ƴaƴa idan an same su, to ko an tafi lahira an bar su a baya za su ci gaba da amfanin mahaifinsu saboda addu'a na alkhairi wanda za su dinga tura masa. Wannan Allah tabaraka wataala ya ce wannan su suke da sakamako na wato ma'abucin rubanyawa wato daga goma har a kai inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab, har a bawa mutum ma babu scale wato za a ba shi ladan ne ba hisabi. Akwai waɗanda kuma ake ba su duk abu ɗaya ɗin sun yi sai an ba su lada 2,000,000. Kowane abu ɗaya ɗin sun yi a hadisin Abu Huraira ya ce haka abin yake. To saboda haka sai ya zamanto ake son, kuma wannan gwargwadon imani ne da amalu salih da kyakkyawan aiki. Fa'ula'ika, irin waɗannan su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahum jazaa'ul dhifi bima amilu, wato suna da arziki, suna da lada sakamako abin ruɓanyawa saboda abin da suka yi na hasana kyawawan aiki. Wa hum fil ghurafati aminu, kuma suna cikin gidaddaji madaukaka wato a cikin aljanna. Aminuna, suna cikin aminci min kulli makruhin, daga duk wani abin da rai baya so. Wato a aljanna ba a ganin wani abin da zai so sa rai, ko a samu ainihin mutum ya ce an masa ba daidai ba, wannan duk babu shi. Saboda wuri ne ana son a rayuwa ne cikin ni'ima, ba tare da bigiro wani abin da zai zama to ya so sare ba na
walladina yasauna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdharun
na walladina yasauna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdharun Allah tabaraka wa ta'ala ce walladina wadannan wanda su kuma suka kasance yasauna fi ayatina suna tafiya wato a cikin lamurra ayoyinmu wato abin da suke aikatawa suna shiga cikin abubuwa na Qur'ani wato shine ayatina anan birraji wa ta'ani fiha su yi raji bi ma'ana su kawo wani bayani wanda zai zama to ya saba akan yadda abin yake su muzanta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bani wani lokacin ma har sai zaman to sun yi shuka a cikin abin da ya shafi lamarina janibi na Qur'ani wani lokacin kuma su kawo abin da kawai abu ne na ta'annutanci wato magana ne wanda a zahirin ta kamar maganar gaskiya amma kuma karkashin ta ba gaskiya bane misali Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a ci mushe kure madalai kun mai ce amma sai su ce ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yanka yana ci amma Allah yanka baya ci to kaga wannan wani talbisi ne mai zaman kansa wai yankan Allah shine mushe wanda ya mushe ai shi ma yafi dacewa ai amfani da shi shikenan saboda wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihi liyujadiluhum shaydanu suna wa ɗan uwansu wato wahayi na ainihin fasadi na barna saboda su yi jayayya da ku a cikin waɗannan abubuwa wannan sai zamanto irin abin da suke yi kenan ta wurin shuka a cikin Qur'ani mu'ajizin wasu suna kokarin su ce suna kaman za su kukuce wa Allah tabaraka wa ta'ala ko za su tsere wa hukuncin Allah ko kuma za su gajiyar da Allah a cikin hukuncinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai shi hadararsa ba ta karban al'ajizu gajiya eh mutum yana iya gajiyar da wani amma da ba halaran Allah ba halaran Allah tabaraka wa ta'ala duk yadda mutum yayi wato zai zaga ya zaga inna rabbaka la bil mirsad ubangijin ka yana nan madakata shi yasa sai kaga duk yadda mutum yake da tsageranci in Allah ya taba masa wani wurin sai zaman to ba abin da ke harshen sa sai Allah eh tun yana kiran Allah din ai ana ga kamar ana tare har sai ya kai gaban da zai fara cewa kamar ya kwace mu gushi fara cewa Allah na wayo Allah wato ya Allah ma nashi yau ka amma da ba wannan ne a gaban sa ba duk abin da aka ce masa sai ya nemi wani tawili ya zagaya wato akan wannan to sha Allah tabaraka wataala ba a gajiyar da shi akan hukuncin sa duk abin da kaga ya faru hukuncin sa ne ko fadlu ko adlu in mu'mine ne Allah ya musu falala in waɗanda aka san mu'mine ne wanda basu imani ba su kuma adalcin Allah ya yi aiki a kan su wannan abin haka yake to saboda haka sai ya zamanto a cikin janibi na abin da ya shafi mu'amala da yau da kullum wato Allah tabaraka wa ta'ala ce duk abin da za su aikata wato ba za su gajiyar da shi ba za su gajiyar da ikonsa ba ulaika fil azabi muhdharun waɗannan su ne waɗanda ake halarto da su wato a cikin azaba alal dawami wanda azabar nan za su zamanto madawwamiya ce ba ta gushewa ba ta yankewa Allah ya kiyaye
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير
إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله تبارك وتعالى يقول كجاء مس يا رسول الله إن ربي فتندي أبيدنا يبسط الرزق لمن يشاء ينا يلوة أرزقي قد يسو من عباده لقبائنسا ويقدر يكون كما تكيتا وني قد دعوسا تسكين ينا يلوة إذا من جو يلوة سبتقين ونبا وتوانا haka ka'idar take a cikin ka'idar da Allah tabaraka wa ta'ala to hadatul qabdi wal basd wani ya masa basdu a yalwata masa wadi'a masa qabdu wato a takaita masa abin da ya kasance yake da shi na sha'ani na wadata wannan lamari ne da Allah tabaraka wa ta'ala wani kuma a samu dubbiyon a lokaci guda wani a farkon lamari ya haɗu da kunci da ƙarshen lamari ya haɗu da yalwa wani kuma ya haɗu da yalwa a farkon rayuwa ƙarshen lamarin abin ya juya ya zama wani abu daban duk dai wannan tasarrufi ne da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wato lamarinsa da bayaninsa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu komai yawansa komai kankantarsa fa huwa yuklifu Allah tabaraka wa ta'ala shi yake maye muku akan wannan abun ya zamanto an dawo muku gurgurdan abin da kuka bayar na ainihin ciyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana a hadisin Bukhari yake cewa akwai mala'iku guda biyu wadannan mala'iku guda biyu duk safiya sai sun yi addu'a addu'ar da dai yake yi shine Allahumma aadi munfikan khalafa Allah ka bawa wanda ya bayar kamar yayi masa wa aadi munsikan talafa wanda kuma yake rike yake bayarwa Allah ka hada shi da asara addu'ar da suke yi kenan wannan saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace janibi ne abin da ya shafi dukiya yawan taimako ko yawan sadaka ko alkhairi da ake yi baya tawaye dukiya sai dai ya zamanto ya kara mata albarka to in ana samu albarka ko ya shiga cikin dukiya to an samu duk abin da ake bukata sai ya zamanto abin ya ci gaba da hayayyafa ya ci gaba da bunƙasa an ci gaba da amfana da ita wannan dukiya mu dubi da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ababin wannan yalwa na arziki in ka dauke da sayyidina Uthman irin sayyidina Abdurrahman ibn Auf irin sayyidina Abubakar za ka ga suna da dukiya mai yawan gaske kuma dukiyar nan duk lokacin da bukatan ya abada ita ai aikin Allah ya taso wato gofa abu ne yake wannan ya zamanto gurgurdan yadda mutum ya bayar gurgurdan yadda za a maye masa da abubuwa na alkhairi kware da gaske mun san yin kokarin da sayyidina Usman ya yi lokacin da za a bi Allahu anhu za a tafi yakin jaishul usra da jaishul usra yakin Tabuk ga shi lokaci ne cikin watan azumi ana cikin bazara cikin garji na rana kuma tafiya ne mai nisa an ce ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya za a kai yaki baya fada da wuri baya fada da wuri sai abin ya zo gab sai a fita amma aka ce saboda tafiyan za a je Tabuk tafiya ne mai nisa kuma cikin yanayi na wahala shi manzo Allah ya ba da notice za mu tafi cikin wuri kaza za mu je ga kuma yanayin da ake ciki domin wahalar da za a yi fama da shi a wannan tafiya aka ce da sayyidina Usman ya kawo radiyallahu anhu abubuwa na dukiya da raƙuma wanda za a amfani da su da abubuwan da za a barwa gidaje saboda na abin da ya shafi hidima na iyali da duk abin da ake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi dubi yawan abin da Usman ya kawo ya ce masa ya masa wani irin wato stamp yace masa ma garra Usman amalu fa ala bada hadha al-yawm daga yau an yi Usman wani irin immunity wani irin kariya tsakaninsa da fushin Allah ba abun da zai yi ya fara fushin Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan me ya kawo hidimta wa addini saboda haka ma aka ce wadanda aka musu bishara da aljannan nan mutum goma wato ala sharfin mubashara al-mubashiruna bil janna dinnan wadannan guda tara a cikin su gaba ɗaya aikin dukiya ne suka yi guda ɗaya ne Talhatun Ubaidullah shi ne ya yi aiki wanda ya zamanto aiki na jiki irin abin da ya yi na bawa manzo Allah kariya lokacin da aka je yakin Uhud ana harbo makamai yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi rauni amma yana ɗauke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hidimar da ya yi shi ne ya yi hidima ta jiki amma sauran duk hidima ne na abin da ya shafi janibi na arziki wato na dukiya saboda haka ya zamanto a nemi dukiya wanda zai zamanto an amfana da al'umma kore da gaske kuma dukiyar ta yi albarka a karatun mu da jiya yake misali da Abdullahi Ubayi yake cewa ga dai halin da yake ciki na rashin wato cikakken imani sahihi sabiti saboda munafurci amma da yace sai ce yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi rigarsa ya ba shi yakin sa wanda za a masa a cikin kayan likafarin sa. Me yasa ya nema albarka? Albarka yake nema, a sai albarka ita nemanta ake yi, saboda aka yi zamanto aka ce albarka albarkatu tushtara, albarka sayanta ake yi, wasu ka ta ai albarkatu tuktasabu, wato albarka nemanta ma ake yi ba wai saya ba, a aiki ake yi a surutu wannan abu. Shi yasa ya zamanto akwai albarka a wurare, wasu wurare sun fi wuraren albarka. Misali Makka, idan ka je haram a nan masallacin a cikin haramin ka yi raka'a ɗaya daidai yake da raka'a 100,000 a wannan masallacin, gaga albarka na bigire kenan makani. Akwai albarka na zamani wanda zai zamanto wani lokaci a cikin zamani lokacin ya fi dan uwansa daraja. Misali a daren Lailatul Qadr ibada a wannan daren sai kadai ya fifici, ba wai yana daidai ba, ya fifici ibada na wata 100,000. Kaga duk ai lokaci ne, amma samu a tafawut a cikin wannan lokacin. Sannan bayan haka za ka ga akwai albarka a wurin mutane, wasu mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu albarka kwarai da gaske a cikin lamarinsu, duk abinda suka taba yakan yi albarka, duk abinda suka yi addu'a akan sai ya albarka, duk abinda suka yi addu'a akai kuma sai Allah ya yi, sai Allah ya yi wannan abu. Yanzu misali irin Sa'd ibn Abi Waqqas mujabu da'awa ce radiyallahu anhu, yana daga cikin abinda Allah ya masa, duk abinda ya roka Allah ya yi. Manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma saddis sahmu, Allah ka ainihin ka tartar da wato ainihin abun nan mashinsa ko kibiyarsa, wato in yayi ainihin ya tinkari abinda ya zamanto wato wani abu ne da ya zamanto target, to ba zai yi misin ba. To wannan ya zamanto duk wani addu'a da ya yi shi kenan sai abin sai an samu nasara. An ce zaman sai na Umar, idan abubuwa sun kai sun kawo abubuwa suka cushe aka rasa yadda za a yi, akan neme shi a ce addu'a kan abu kaza, kuma in yayi shi kenan. Wannan saboda albarka. Mun ga irin addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Anas ibn Malik, ya ce Allah ya masa nisan kwana, Allah ya masa wadata, Allah ya bashi zuriya, san da ya ga tsakanin ƴaƴansa maza da mata guda 120 banda jikoki, dukiya kuma san da ta kai dibilansa so duke haihuwa shekara, saboda wanda Allah ya ce abun ya yi albarka. Sai abun ya yi albarka kawai. To wannan albarka akwai shi har gaba da dogon ruwa yana magani da wasu. Albarka akwai ta, akwai kuma ana samun ta, kuma abun nema ne, saboda haka duk abun da aka ce na ainihin dukiya fa huwa yuklifu, shi ne abun da Allah tabaraka wa ta'ala zai maye wa bayi, wa huwa khairur raziqin, kuma shi ne mafi fifin mai arzuktawa, wato a cikin duk wani arziki ya zamanto an arzukta ba ma tare da wasiɗa ba, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa fabtabu inda Allahi rizqa, ku nemi arziki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan kuma arziki ko da mutum ya ciyar ne wato a'ila, wato iyalansa ya ciyar, Allah tabaraka wa ta'ala yakan dubi wannan abun ya zamanto ya albarkaci dukiyarsa. Shi yasa ake son a janibi na iyali, wato duk wanda yake yarwata wa iyalinsa Allah yakan yarwata masa, duk wanda yake kuntata musu kuma Allah zai kuntata masa. Yau wannan haka abun yake. Shi yasa duk abun da kai musu ka ɗauka sadaka kai. Yau ba wai ka yi wani abu da infaki kai kana neman kai ma a maka wani, a zaman tulani zai yi minkum jaza'an wala shukuran, kar kai tsammani wani sakamako a wurinsu ko kuma wani abu na godiya a musu kawai. In an musu to an samu yadda ake bukata, wato yi musu, yi wa iyali jalabi, saboda haka abinda ka samu ka yalwata musu su ji daɗi, wannan sai ya zamanto dukiyar ka sake samun wato sabon tsari, sabon salo a wurin abin da ya shafi albarka.
Na'am.
ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الله تبارك وتعالى سوى يوما فتن رانا نندي وترانا نزي كثن سيحشرهم الله زي تارا سجبا ديش الرؤساء والضعفاء دورد كذا منتو جاء ja'a kururi da wanda suka zama to raunana wanda suka yi biyayya kenan suka yi biyayya akan bata abil abidina da wanda suka zama to wato masu bauta da kuma al-mabudi da wanda aka bauta wa din Allah in ya tara su gaba daya shikenan sai ya ce musu a haulai wai shin wadannan wato sun mana gulu malaikaci sai mu ga malaiku cewa a haulai ya kun kanu ya gulu shin gaskiya ne ku ne ko kasance ake bautawa wato wannan an ambaci malaiku saboda matsayin su a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato a cikin duk wadanda ake wa tarayya din nan ba masu daraja irin na malaiku saboda su malaiku dama ba sa sabon Allah wato la yasunallahu ma amaruhum wa yafaduna ma yumarun ba sa sabon Allah ballanta na ma wani abu ya bijiro duk wani abu wanda zai zamanto danas wani kazanta ne ba su da shi a cikin lamarin su wato su malaiku akan haka suke to saboda haka sai zamanto maganar cewa an su kadai aka bauta ba su kadai aka bauta ba an bauta wasu amma su kadai aka ambata a wannan wurin wato saboda darajar su a wurin Allah tabaraka wataala a tambaye su shin ko ake bautawa tare da jin Allah tabaraka wataala amin
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
نعم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wannan gaba abinda za su ce ai kalu za su ce ne ta neman su yi ainihin kare kansu su kubutar da kansu daga wannan abinda aka bijiro musu da shi cewa ku ake bautawa tare da ni a zaman duniya haka abin yake to sai su ce subhanaka sarki ya tabbatar maka wato daga duk wani abun da aka dangana maka wanda bai dace da halalarka ba wato duk abin da aka dangana wa Allah ko a sunansa ko a sifarsa ko a zatinsa ko a aikinsa wanda bai dace da shi ba to sai ne da yazo an zo da wannan tsari na subhanaka da mun ga haka Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye annabi Isa alaihi salatu wassalam a ce masa anta kuntu linnasi anta kuntu litasi takizuni wa ummi ilahi min dunillah kai ne ka gaya wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a dinga bauta musu ko a bayan Allah tabaraka wa ta'ala sai subhanallahi sarki ya tabbata maka wato an kore duk wannan abun ai abun ma bai dace da halar Allah tabaraka wa ta'ala duk abun da yake danganawa wato ai ba ma ci gaba bane na kasa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rigida yayi ne da dan ba abun da zai yi shi dama da ana buƙatar ne don a amfana da shi saboda lokacin kamar yadda aka taimaka masa yana rauni shi ma lokacin da rauni ya zo shi ma ya gyara da abin da aka masa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah ka jinkaye su yadda suka jinkaye ni ina karami to sha Allah tabaraka wa ta'ala ba zatin sa halarsa ba ta karban na kasa haka yake kadimi ne ba wani abin da yake bukata kuma na kasancewarsa wato shi shariki wato abokin tarayya ko shabihi abokin kamanceceniya ko mumasala a ce wani daidai yake da shi ko kuma naziri kine kenan bana bukatar komai rashin ka mislihi shay wa huwa samiul basir wannan ya zama to haka lamarin yake a cikin janibin Allah tabaraka wa ta'ala wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce za su ce subhanaka sarki ya tabbatar maka akan duk abin da suke dangana maka wanda bai dace da kai ba ai anta waliyuna kai ne majibincin lamarinmu yaushe za mu bar wanda ya jibinci lamarinmu sannan ko mu je mu kama ko mu kama wanda ya zama to maki shi da'iman shi jibinta dan adam a kowane lokaci yana da bukatan wanda zai zama to masoyinsa majibincin lamarinsa ga cikin duk wanda yake jibincin lamarin halitta babu kamar Allah tabaraka wa ta'ala sai zama to haka yake ya zama to shi ne kuma ke isar wa halitta ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya zama to shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne duk abin da halitta yake bukata to ya isar wa halitta akan haka kuma madalla da irin wanda ya kasance wakiya kan irin wannan tsari a cikin irin wannan yanayi, to sai ya zamanto ba a sake Allah a kama wani tarkace, wato da'iman ya zamanto Allah ake riƙa, daga nan kuma sai a samu duk abin da ake bukata. An tawallina min dunihi, ai kai ne majibincin mu, wato koma bayan su waɗannan, wato abinda za su faɗa kenan a wannan lokaci. Allah tabaraka wa ta'ala bayan sun bada wannan uzuri a ce sai su ce bal kanu ya'budunal jinna, abinda suke aikatawa ba wai mu suke bautawa ba, suna bautawa aljanu ne, shaytanin aljanu wanda suke zayyana musu abubuwa, wato sai kuma su koro akan wannan abun, abinda suka ci gaba da bautawa kenan. Saboda da shaytanu da aljanu, wato duk wasu abubuwa da daga halitta da Allah tabaraka wa ta'ala, wanda kusan a jinsin su wato ababe ne da ido baya iya distance, wato abubuwa da wanda suka zamanto ba sa ba iya ganin su. Amma shi aljani duk yadda yake bai kai dan adam kima, bai kai dan adam kima ba, wato saboda haka ya zamanto a cikin aljanu ma babu wanda aka ayyana aka ce an aiko musu manzo, a'a manzon mutane shine manzon su. To lalacewa da mutum ya ce wai shi yana neman wani taimako, wai aljani ya taimake shi, aljani ya taimake shi ya masa ne, ba abin da zai masa ai, yawwa lalacewa ne. Ai shi ya fi karfin aljani, shi yana dan adam wanda yake samun tajalli na zatin Allah tabaraka wa ta'ala. Aljani wanda duk abubuwan da ake tajalliyatul af'ali ne, tajalli ne a cikin aiki, ai kada daga wannan ma wato mutum ya sai ya zama to shi ya kamata a nema a wurinsa, sai kuma ya mai da kansa baya je yana nema wurin wanda ma ba ya da shi. To wannan sai ya zama to abinda suke aikatawa suna bautawa aljanu ne a wannan lokacin, ba wai mu suke bautawa ba, inji mala'iku haka za su ce. Kuma aktharum min mu'minin, kuma sun kasance sun yi imani da su, su waɗannan wanda suka zama to suka yi butunci ba su yi imani ba, sun tabbata akan cewa hakan suke, wato suna ba da gaskiya da lamari na aljanu da kuma musu biyayya, wai cewa ai za a samu a biyan bukata in an rike su. Shi ya sa ma akwai wani irin ta'awuzi da suke yi, su idan sun yi tafiya suka zo wani wuri a cikin daji ko cikin wani kwari haka, to sai su ce suna tawassuli da shugaban aljanu wannan wurin cewa ya musu agaji, ya musu gudunmowa, kamar yadda ka san za ka yi ta'awuzi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah ya kore maka shaitani, to su kuma suna neman wannan shugaban aljanu wannan wurin ya dafa musu ya ce ba ka musu wannan, saboda bata abinda suke aikatawa kenan. Aksarun bihim mu'minun, sun kasance sun yi imani, mafiya yawancin su sun yi imani da wannan janibi na rikon aljani a matsayin wanda za a bautawa.
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.
نعم. فاليوم لا بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الله تبارك وتعالى يجيب اليوم اولنا رانا لا يملك بعضكم لبعض وتساشي باسا ainihin jibinta sashi su amfanar da sashi naf'an ta wurin amfani, wato kamar a samu ceto, wala darran ko kuma su tunkuɗe musu wani abu wanda zai zama to na cutarwa, babu wannan, duk baya kasancewa saboda an yi mu'amala ne wanda Allah bai yarda da wannan mu'amalar ba. Amma mu'amala wanda Allah ya yarda ita a lahira, mutum yana iya amfanan dan uwarsa, musamman manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda suka rayu a hidimar Allah tabaraka wa ta'ala, don an je lahira mutum zai iya amfanin dan uwansa saboda an yi rayuwa na kirki, na imani, na amalu salih. Kuma akan iya za a samu ceto tsakanin juna, kamar yadda ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar mana cewa manzanni za su yi ceto, Qur'ani za su yi ceto, sannan wasu daga cikin bayan Allah za su yi ceto akan da sharadin nan na ceto, wato wanda zai ceton da sharadi biyu a masa izini kuma a yar ya zo da magana yardajiya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala, sannan wanda za a cece shi kuma ya zamanto yana kan wanda yana da sharadi, yana da alkawari tsakaninsa da Allah, la yamlikuna shafa'ata illa man takaza inda rahman ahada, ba sa mallakan ceto sai fa akwai alkawari tsakaninsu da Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan kam haka abun yake, saboda haka lahira yadda ake amfanan juna a duniya, a lahira ma ana amfanan juna, amma dai sai dai wanda suka zamanto ba su yi imani ba kam a ranar su fa magiyan juna ne. Alakillahu yawma idin babu libadin adu wa duwar da suka zamanto wato abokan juna a duniya a kan bata, a lahira magiyan juna ne. Sai fa waɗanda suka zamanto sun yi abota ta tsoron Allah, shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya irgo mana a hadisi mutum bakwai da za su zauna ƙarƙashin inuwa na al'arshi, wanda babu wata inuwa sai wannan inuwa ɗin, shi ne sai ya irgo da a ciki akwai almutahabbani fillahi, akwai waɗanda suka yi soyayya saboda Allah, wato suka haɗu a kan haka, ijtama'a ala zalik wa iftaraqa ala zalik, sun haɗu a kan haka har suka rabu a kan haka. To wannan ya zamanto ana buƙatar mu'amala, ya zamanto an yi mu'amala da Allah, a yi mu'amala wanda zai zamanto babu wani abu na ainihin cutarwa a cikin mu'amala, ya zamanto an samu mu'amala ne wanda za ka amfani mutum, zai amfane ka a cikin mu'amalar da ake ciki. Wato kada ya zamanto mu'amala an gina ta a kan yaudara, hida'a kenan ko ha'inci, wato da'iman ana tafiya a kan haka, duk inda ha'inci ya shiga to sai ya zamanto labarkata malikiyana, babu albarka in akwai ha'inci. Shi yasa ya zamanto duk mu'amala a dora abun akan gaskiya, a dora abun akan yadda ake bukata. Yanzu misali ayoyin da muka karanta a baya na batun ainihin Allahu yashuddu rizqa liman yasha, Allah kan shifida arziki ga wasu ya takaita wasu, akan wannan ya zamanto janibi na arziki a kowane gaba, wato duk kasan da aka samu matsala guda uku to kasan ta shiga uku, indai an samu matsala uku a kasan to kasan ba ta shiga ba uku ba ma ta shiga ba iyaka. To na farko kasan a ce talauci ya kaka gida, talauci daga talauci a wurin mutane daidai ku kenan, individual talauci da kuma institutional poverty, wato talauci a ma'aikatu waɗanda za su iya tsayuwa da kansu su gina mutane, su ma sun kare su ma ba su bar su yi komai ba, mutanen da za su iya su ma su tsaya su taimaki mutane su ma sun kare, talauci kenan. Bayan talauci a ce an samu jahilci, an samu jahilci shi kuma ya zo ya kafa guri ya zauna, jahilcin nan kuma ta kowane fiska, jahilci a addini, jahilci a rayuwar duniya, to wannan shi ma ba zai haifar da damar ido ba. Yanzu misali ina alfanu abin da ke faruwa na yara suna yi makaranta ɗin nan, karatunsu ya tsinci, karatu ya yanke, an dawo ana zaune, wani yana zaune banda sai dai ya ci ya sha ya wanke rigansa ya zo ya zauna a wurin hira, bayan wannan babu dama, babu wani sana'a na hannu da ake aka doro a kai, a karatun ake yi, kuma an zo wani fitina ya zo ya gitta an yajin aikin wata ɗaya, aka gama aka ce to an ƙara wata biyu, yanzu zai ba a san ma su har yaushe ba, wannan aga ba karamar fitina ba ne, saboda aksarin waɗanda wannan abun ya shafa ‘ya’yan talakawa ne wadda ba su da ƙarfin da za su ɗauki ‘ya’yansu su kai waje, ba su da wannan ƙarfin, waɗanda ba su ke da wannan ƙarfin su ma tasu ta same su kwanaki, aiko da aka fara gina Ukraine da Rasha aka yi ta ƙoƙarin ya za a yi ya za a ɗebo su a dawo da su, to haka a can karatun ya tsaya an dawo nan kuma ba inda za su dora. Matsala biyu ke ga matsala na talauci da matsala na jahilci, sannan abu na uku matsala na zalunci, a ce zalunci ya samu wurin zama an kori adalci. To idan waɗannan uku suka haɗu a ƙasa, ko a ina ne a duniya ƙasar sai ta kare, to haka waɗannan abubuwa su ake ƙoƙari a kowane lokaci mutum ya gaya rabu da su a ɗaiɗaiku, mutum ya dage adalci shine a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa, yawwa a ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Kuma abu mafi ƙanƙanta dai a cikin rayuwa ya zamanto mutum yana iya zai ci zai sha zai sutura zai samu mahalli,
wannan shine abin da kira daruriyat abu na tilas eh a ci a sha a yi sutura a samu wurin zama yanzu wadannan abubuwan idan ka dauki statistics din mutane a kasar nan nawa suke da shi nawa suke da shi kadan ne eh ba su taka kara su kariya yawa saboda wasu ma sai a ce maka wai bincike ya nuna a irin abin da yake na poverty index din nan ya ce maka ai mutane ma yanzu ba wai suna rayuwa ne a matsayin talakawa ba a'a suna rayuwa ne below the poverty line kasa da layin talauci ba su fazo talaucin ba tukunna a suna rayuwa ne kasa da talauci eh ko irin wannan abubuwa kuma abubuwa ne da za a iya gyara su ba sai abubuwa ne masu gyaruwa sau da dama kasashen duniya waɗanda ma sun haɗu da fitincinu na yaƙe-yaƙe da sauransu an gyara abubuwa a bakin lokacin da aka ce mutane ba Allah ne a gabansu ba manufarsu ne a gabansu to shikenan shi manufa da'iman interest wato abu ne wanda kowane yana shan wahala kai ba damuwanka ba tunda kai dai damuwarka bukatar ka ta biya to wannan kuma ba dabi'a ne na musulunci ba dabi'a ne na wanda yake kan ainihin janibi na shari'a Allah tabaraka wataala yace wani gudu zamuna cewa ga wanda suka zamanto lillazina zalamu ga wadanda suka yi zalunci wato suka yi kafirci suka rabu da shari'a muna ce musu zuku azaban nari ko dandane azaban wuta allati kuntum biha tukazzibun wanda kuke karyatawa dinnan domin hanje Allah tabaraka wataala zai nuna musu wutar su muayyanatan za su ganda kuru-kuru Allah tabaraka wataala yace musu afasihirun haza wannan wutan ma sihiri ne a duniya duk abin da aka muku sai ku ce wai sihiri ne dabo ne eh to jahannama gata nan ita ma sihiri ne shikenan sai rabbana asharna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mumkin Allah mun ji mun gani mun tabbatar yanzu kan a dawo da mu za mu gyara ba ai a ranar girbi ba a shuka yawa ka tambayi masu yin noma ranar girbi ba a shuka yawa inda ka shuka a watannin baya yanzu ka girba saboda haka Allah ya ce ai in ma an mai da su abin da suka yi shi za su sake yi walau dudula adu liman hu an inda za a mai da su abin da za su sake yi kenan wannan saboda shi dan adam in ya lalace ya fi kowa mun yawa in ya lalace sai ya fi dabba ne da ba ta da hankalin nan yadda da sai ga yadda take amma dan adam in ya lalace sai zaman to dabba ma sai dai ya zaman to consultant wurin koya mata mununta yawa eh ya koya mata yadda za ta ƙara gogewa a cikin ainihin rashin albarka to wannan shi yasa janibi na mu'amala na rayuwa ana son a tafi ne a cikin abin da ya shafi wato taimakekeniya da ainihin ƙarfafan juna ya zaman to akan kowa yana jin dan uwansa a jika abinda ake bukata kenan wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa isansa Madina abu biyu manzo Allah ya fara na farko bayan an gina masallaci an yi mu'akhati an kulla abota tsakanin mutane tsakanin ansaru da kuma muhajir mutanen Madina da mutanen Makka sai kuma yazo aka yi sahifan nan wani constitution ne da manzo Allah ya rubuta yasa aka rubuta wanda za a aka fassara yadda za a yi mu'amala musulmi da musulmi musulmi da ahlul kitabi musulmi aka fassara duk yadda mu'amala zai kasance wannan saboda rayuwa ta zamanto an gina ta akan tsafta to amma sai yanzu aka zamanto ba ma wai magana mu'amala da mukhalada ba a'a dan adam ya zamanto kaman wani kaman ba dan adam ba wato sai ga mutum yadda mutum ke tsoron ya haɗu da wani dan uwansa mara albarka sai kaga abun ya wuce ma tunani ko tafiya mutum yake wani tunaninsa in ya tashi tafiya inda ya bari gida minti biyar goma ana waya kuna ina yanzu shi ko can wanda za a ce suna kan waya yanzu ina kuke saboda kawai fitina ta shiga cikin al'umma sai shi yana cikin damuwa inda ya bari yana cikin damuwa inda za a je ana cikin damuwa abinda ke faruwa kenan ana isa a ce to bari mu kira gida mu gaya musu an da yake so alhamdulillah wai fa wannan shi ne yanzu halin da ake ciki haliya to waɗannan ba wai ana tsoron hadarin mota ba hadarin mota yana fila ne
hadarin mutum ake so hadarin mutum ya kama mutum kawai kamar wani dare gidace ya jingide shi a gefe ya ce sai an ba shi kaza kuma ya ce sha kuma a ce wai abun wai ya kasa gyaruwa in wayar ka ta bata za a iya tracking wayan a gano inda take in motar ka akwai tracker aka dauka za a iya shiga system a gano ga motar inda take kuma a rufe ta amma mutum ba za a iya gano shi to da mutum da mota da wayan duk ba hidimta mutum suke ba ai motar hidimta mutum take waya kuma hidimta mutum take amma waya za ta bata a gane ta mota ta bata a gane ta a cikin system a wannan digital era da ake ciki amma dan adam wai ya bata an dauke shi kuma ya bata kuma za a yi ta yin waya tsakanin juna fa wai nan ma duka wato abun rashin hankalin da rena hankali yawa amma da shi kowane abu yana da farko yana da karshe shi kuma Allah yana tausayin bayansa yawa duk wanda suka yi kamar abun wai wani abu ne wanda za a ci gaba har abada ba zai yake ba sun yaudari kansu abun zai zo karshe saboda Allah zai karbi addu'an bayinsa wanda ake zalunta su yadda Allah tabaraka wataala ya gaya bani Isra'il cewa za mu muku baiwa za mu mai da ku waɗanda ku kasance rauna na sai mun mai da ku karfafa a cikin lamarin ku duk waɗannan abubuwan za su wuce lokaci ne waɗanda kuma suka mori abun sai sun rena kansu duk abun da suka mallaka ko miye ko biliyan suna suka mallaka sai sun dawo sun zamanto asfala safili sai sun zamanto sai sun zamanto kasan kasau kasan kasa saboda abun da suka yi dan adam suka taba annabi Musa annabin Allah manzon Allah Allah ya ambaci sunansa sama da 130 da wani abu a Qur'ani amma rabiyan fada kawai yaje yi mutum ya mutu sanda ya hijira ya bar gari saboda Allah yana maka kiman rayuwa dan adam nan ma fa ya uzuri ne kuskure ne har yau din nan kuskure ne da abin da mutum yayi a mantuwa da abin da yayi akan kuskure da abin da aka tilasta shi akai duk Allah ya afuwa akan shi Allah sai mana Allah da afuwa mana Allah da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah sai mana lamuran musulmana Allah ya tsaya mana da kyakkyawan rayuwa da mana kyakkyawan makoma da mana kyakkyawan karshe a cikin dukkanin lamura da abin da ya zama to mana barazana Allah ya mana magani da abin da ya fi karfin mu Allah ya karfin wannan abu wanda da suke amfana da wahalan da ake ciki Allah ya mana magani su Allah ya tsaya mana a cikin dukkanin lamura da kuma nan Allah ya tabbata mana da alkhairi Allah ya mana babban falala a wannan mutane da barka Allah ya sa duk ayyukan da zamu su zaman to karba ku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد